Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanin ne tare da Sarfido Hashim Gumel, sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 12 ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfido da kanun labarai.
Bayan da kasar Jamus ta mayar wa da Najeriya wasu kayayyakin tarihi, Jamusawa sun fara tambayar ko an yi hikima wajen mayar da kayayyakin. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kakaba wasu 'yan kasar Rasha 178 takunkumi ciki har da alƙalan kotun tsarin mulkin kasar. Haka kuma za a ji cewa shugabannin Taliban Afghanistan sun musanta rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da ke cewa suna fuskantar gwagwarmaya mai iko a cikin gida.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji hasashen 'yan Najeriya dangane da jawabin da ake sa ran shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu zai yi a safiyar yau albarkacin ranar bikin demokuraɗiyya.
Kamata yi lokaci ya fara kaiwa wanda ya samu mutane waɗanda za su taimake shi da aiki. Kamar san cewa suna cikin wani hali ne yanzu na shawara, shawarce da inda za su samu mutanen da suka iya aiki domin su ci gaba da abin da ya kamata su yi. Amma shi abin gudunmawa da ya kamata a mutane a ƙasa shi ne abu lamba ɗaya wanda mutane ke jira su ga ko ya za a yi.
Tsohon ministan sufurin jiragen saman Najeriya Hadi Sirika ya yi ƙarin haske kan zarge-zargen badakala a sabon kamfanin sufurin jiragen ƙasar na Nigerian Air.
Ka shigo da jirgin da fenti da kala da logo na yadda zai kasance. Ba a biya kobo ba, ba wanda ya biya ko alini. A cewar jirgi ya ɓatan dabo, na wata ɗaya ba gangan ba cewa.
Haka kuma muna tafi da shirin ciki da gaskiya. To amma kafin nan, bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. A wani mataki da mutane da yawa ke kallon dama ce ta sauƙaƙa illar da Turai ta yi wa Afirka a tarihi. A watan Disamba da ya gabata, Jamus ta mayar da wasu kayayyakin tarihi har 22 da aka wawashe lokacin mulkin mallaka zuwa Najeriya. Amma bayan watanni 5, ana yin tambayoyi a Jamus kan ko masu kula da al'adu sun yi hikima wajen mayar da tagulla ta tarihi da ake kira Benin Bronze. Takaddama ta barke ne bayan da shugaban Najeriya wanda ya sauka Muhammadu Buhari kwatsami ya bayyana a cikin watan Maris cewa za a mayar da kayayyakin ga wani basarakin gargajiya ba ga ƙasar Najeriya ba, kamar yadda Jamus ta yi tsammani. Wanda Buhari ya bawa sunan shi Oba na Benin, wanda ya fito ne daga zuriyar mai mulkin da ya yi mulkin ƙasar Benin a lokacin da Turawan mulkin mallaka na Birtaniya suka wawashe tagulla a ƙarshen ƙarni na 19. Wannan dai shi ne mataki na ƙarshe da shugaba Buhari ya ɗauka kafin ya miƙa mulki ga Bola Ahmed Tinubu. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya rattaba hannu kan wata doka jiya Lahadi inda ta kakaba wasu 'yan ƙasar Rasha 178 takunkumi ciki har da alƙalan kotun tsarin mulkin ƙasar na tsawon shekaru 5. Takunkumin ya haɗa da riƙe kaddarori, hana kasuwanci da zirga-zirga da sauran matakai. Rasha ta harba jiragen sama marasa matuƙi na kamikaze da Iran ta ƙera a Ukraine cikin dare don ganowa da kuma lalata tsaron sararin samaniyar Ukraine, ta kuma harba makamai masu linzami daga jirginta. A cewar mai magana da yawun rundunar sojin Ukraine Yuri Ihnat, wanda ya magana da Ukraine, shugaban Wagner Yevgeny Prigozhin ya faɗa jiya Lahadi cewa mayakan hayarsa ba za su sanya hannu kan wata kwangila da ma'aikatar tsaron Rasha ba. Da alama Rasha na ƙoƙarin karɓe ikon ƙungiyar amshin shatar Wagner ta hanyar neman 'yan sa kai su sanya hannu kan kwangiloli kai tsaye da ma'aikatar tsaro. Jiya Lahadi, shugabannin Taliban Afghanistan sun musanta rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da ke cewa suna fuskantar gwagwarmaya mai iko a cikin gida da kuma ƙulla alaƙa mai ƙarfi da ƙungiyoyin 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa. A cikin wata sanarwa da babban mai magana da yawun ƙungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya fitar, ya yi allawa da rahoton da kwamitin bincike na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar a farkon wannan wata da cewa ba shi da tushe balle makama. Ta ce a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙoli Hibatullah Akunduza, Taliban sun koma kan tsarin kebewa na Pashtun na mulkin kama karya na mulkin su na baya a Kabul wanda yake daga 1996 zuwa 2001.
Nan ba da jimawa ba Sarfilo zai sake dawowa da karashin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotanni. Da safiyar yau ne an jima kadan ake sa ran shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai yi jawabi albarkacin bikin ranar demokradiyya. Jawabin sa na farko ga ƴan kasar tun bayan wanda yayi ranar da aka rantsar da shi. A ƴan kwanan nan dai shugaban ya dauki wasu matakai waɗanda wasu da dama ke bayyana ra'ayoyi daban-daban dangane da kamun ludayinsa. Akan haka na zanta da shugaban kungiyar zumunta ta ƴan arewacin Najeriya mazauna Amurka Sunday Bitrus dangane da wannan batu.
To shi ina ganin abubuwan ma kaman sun tabo mai da dan sauki tunda dai shi gwamnatin Buhari suka fara maganin cewa kaga kaman maganan shi a nan kudin mai da abin da ake cewa za a canza. Da shi ya shigo sabon gwamnati ai abu ne wanda ya sa gashi nan ya shigo an riga an kalmasa maganganun kawai shi abin da ke da kawai za a yi shi ne kawai a ci gaba da aikin da nufin da aka yi tun dama. To saboda haka abin da shi Bola Ahmed Tinubu ya yi yanzu haka abu ne wanda ana ganin zafin kalilan ne kaɗan yanzu amma da can gaba Najeriya za ta samu auki sosai saboda wannan abin da ya dauka maganganun da ya ce zai taimaki Najeriya nan gaba.
Na'am, ɗaya daga cikin abubuwan matakan da aka ga ya dauka da baya-bayan nan shine dakatar da shugaban babban bankin Najeriya da kuma sanarwar da aka samu cewa jami'an tsaro sun kama shi ko kuma sun tsare shi domin bincike dangane da tsarin tattalin arzikin da ya tafiyar wanda wasu masana suke ganin cewa kamar ya jefa kasan ko kuma ƴan kasar a cikin wani mawuyacin hali. Ya zaka bayyana wannan matakin da shi Bola Tinubu ya dauka?
To ai burin ne shi shugaban kasa in ya shigo ko kuma an samu sabon shugaban kasa in ya shigo ya samu canji ya kawo mutanen da ya san cewa za su yi aiki kamar yadda shi yake son yi aiki ga Najeriya. Shi babban shugaban babban bankin Najeriya shi tun dama ai mutanen Najeriya ba su ji daɗin abin da suka yi ba kwanaki lokacin da aka ce za a canza kuɗi. Ya saka mutane cikin wahala, mutane da yawa sun rasa rayuwarsu saboda shi wannan matakin da suka ɗauka. So kamata yi mun ji daɗin abin da shi Bola Tinubu ya yi da wannan canji. Saboda haka dai a ci gaba da kawowa mutane wanda za su taimaka wa jama'a domin ana cikin babban wahala a Najeriya. Abin da muka ganin Bola Tinubu ya yi abu ne wanda ya cancanci a bashi goyon baya sosai da ya ci gaba da aiki.
An jima kaɗan ana hasashen shi shugaba Bola Ahmed Tinubu zai gabatar da jawabi ga 'yan Najeriya albarkacin wannan rana wanda ana sa ran watakila ya bayyana wasu abubuwa ko kuma tsare-tsare na gwamnatinsa da take kokarin soma aiki ko kuma ta soma aiki gadan-gadan. Waɗanne abubuwa ne watakila 'yan Najeriya suke hasashen jawabin na Bola Ahmed Tinubu zai mai da hankali dangane da yanayin da ƙasa take ciki?
To abin da muke ganin shi palliative da suka ce za su kawo ma jama'a shi abu ne wanda ya kamata a kawo shi da gaggawa saboda mutane na cikin wahala sosai. Da kuma banda haka kamata yi lokaci ya fara kaiwa wanda ya samu mutane waɗanda za su taimake shi da aiki. Mun san cewa suna cikin wani hali ne yanzu na shawarce da inda za su samu mutanen da suka iya aiki domin su ci gaba da abin da ya kamata su yi. Amma shi abin gudunmawa da ya kamata a mutane a ƙasa shi ne abin lamba ɗaya wanda mutane ke jira a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wuraren da ba a samun kwanciyar hankali. Domin wayansu wuraren ayyukan tsaro na faruwa ba wanda ya sani. Saboda haka kamata yi a mai da hankali ga wayannan ire-iren abubuwan da ke faruwa game da tsaro a Najeriya domin mutane su ma su samu su ci gaba da harkokin nasu na yau da kullum.
Shugaban kungiyar zumunta ta 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka Sunday Bitrus kenan. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da karashin labaran duniya.
Saudiya dai tana son yin haɗin gwiwa ba gogayya da ƙasar China ba, inji ministan makamashi na ƙasar a jiya Lahadi. Yana mai cewa ya yi baris da shakkun ƙasashen yammacin duniya game da ƙaruwar alaƙarsu a matsayinta na ƙasar da ke kan gaba wajen fitar da man fetur a duniya. Dangantakar da ke tsakanin Saudiya da manyan masu amfani da makamashi a duniya ta samo asali ne ta hanyar alaƙar makamashi. Amma haɗin gwiwa tsakanin Riyadh da Beijing ta kuma ƙara zafafa a fannin tsaro da fasaha bayan gargaɗi kan kulla hulɗar siyasa daga Amurka. 'Yan kasuwa da masu zuba jari na ƙasar China sun yi tururuwa zuwa birnin Riyadh domin halarta wani taro wanda ya zo kwanaki bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai. Jiya Lahadi shugaban Iran ya ce yarjejeniya da ƙasashen yammacin duniya kan shirin nukiliyar Tehran abu ne mai yiwuwa idan har samar da makamashin nukiliyar ƙasar ya ci gaba da wanzuwa. A daidai lokacin da ake takunsa haka tsakanin Tehran da Washington domin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015. Tun a watan Satumbar da ya gabata ne aka shafa watanni ana tattaunawa a kaikaici tsakanin Tehran da Washington domin ceto yarjejeniyar nukiliyar da manyan ƙasashen duniya shida suka yi, inda ɓangarorin biyu ke zargin juna da gabatar da wasu buƙatu da ba su dace ba. Amincewa Ayatollah Ali Khamenei na zuwa ne kwanakin bayan da Tehran da Washington suka musanta wani rahoto da ke cewa suna dab da cimma yarjejeniyar wucin gadi da Tehran za ta daƙile shirinta na nukiliya domin samun sassaucin takunkumi.
A gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Tsohon ministan jiragen saman Najeriya Hadi Sirika ya ce ba wai sun kaddamar da kamfanin sufurin jiragen saman Najeriya na Najeriya Air ba ne kamar yadda ake ta yadawa. Ya ce an bayyana samfurin ne kawai, wato an bayyana samfuri ne kawai na yadda jirgin zai kasance. Hadi Sirika na mai da martani ne kan caccakar da ya yi ta sha bayan gabatar da jirgin da ke ɗauke da tambarin Najeriya Air da aka ce an gano shatarsa aka yi daga kamfanin jirage na Ethiopia aka yi masa fentin tutun Najeriya. Ga rahoton Nasiru Adamu El-Hikaya.
Allah sauke ni ba da hannun jari ba ni bukata da ina bukata yin kamfanin jiragen sama da Trinidad shekara ta yanzu 38 a wannan harkar.
Hadi Sirika wanda bai yi wata ba wajen nuna samsam bashi da wani jari ko kudi a cikin kamfanin ya ce gaskiyar magana salon talla ne daga masu hannun jarin kamfanin yasa aka kawo jirgin guda daya ya sauka filin jirgin sama na Namdi Azikiwe Abuja kuma hakan ba sabon abu ba ne. Tsohon ministan wanda ya ce gwamnatin Najeriya na da hannun jarin kashi 5% kacal a kamfanin, sauran 95% na 'yan kasuwa ne da mafi tsoka na Ethiopia ne.
Kashi 5 na gwamnatin tarayya, 31 na kamfanin Emirates, kashi 15 na kamfanin Sako da kashi 49 na kamfanin Ethiopia Airlines. Suka shigo da jirgin da fenti da kala da logo na yadda zai kasance. Ba a biya ko kobo ba, ba wanda ya biya ko anini. A cewar jirgin ya batan dabo, gwamnati ba gangan ba cewa kowa na da irin tsarin shiga kasuwa. Wannan tsari ne na masu wannan kamfanin jirgi.
A zaman ƙarshe da kwamitin jiragen sama na majalisar dattawa ta tara yayi kan kamfanin jirgin na Najeriya Air ya nuna cewa ba gayyace shi kaddamarwa ba kuma ba saka 'yan kwamitin a tsarin ba gaba daya.
The issue was shrouded in secrecy to the extent that it was fraudulently displayed as a new national carrier contrary to the
nan shugabar kwamitin ce Biodu Olujimi ke cewa gaba daya an gudanar da tsarin Najeriya Air a boye inda aka gabatar da shi cikin kumbiya-kumbiya a tsayin jirgin sama na ƙasa don hakan ya yi hannu riga da ƙa'idojin aikin jirgi da dokokin ƙasa da ƙasa da ke jagorantar harkar jiragen sama. Hakika wannan a wajen kwamitin zubar da mutunci ne.
This indeed was an embarrassment to the committee.
An tambaya zai su rika shi me na gaggawa da sai kusan jajiberin sauka daga mulki ya dage wajen kawo samfurin jirgin maimakon jiran sabuwar gwamnati.
Ita gwamnati ai tana da rai har ranar ƙarshen da za ka bar ofis har minti na ƙarshe. Kaddara misali sai ana gobe gwamnatin Buhari za ta ƙare. Abin Allah sauke sai aka afkawa Najeriya da yaƙi. Sai ce to bari ya bari sai gwamnatin soja ta shigo sannan za a sa mayaƙa su fita.
Mukaddashin shugaban kamfanin Dafo Olumide ya ce ba kamar yadda 'yan kafafen labarun sada zumunta suka yada ba cewa an kaddamar da jirgi mallakar kamfanin Najeriya. Yanda lamarin yake an yi shatar jirgi ne don bukin nuna alamar sabon kamfanin kawai. Dafo Olumide ya ce har dai kamfanin zai samu rajista sai ya mallaki jirage uku kuma shi aikin da aka saka shi shine kawai na samar wa kamfanin lasisin izinin tashin jirgi.
All you've ever seen about Nigeria aircraft were pictures.
Dafo ya ce ai tun 2018 hotuna da zane-zane kawai ake gani na Nigeria Air. Da haka kenan aka zo da samfuri don a ga yadda jirgin zai kasance. A tarihi dai Nigeria na da kamfaninta na Nigeria Airways wanda ya mutu Muros, inda ake fatar Nigeria Air na yanzu zai maye gurbinsa. Ashe ko an samu nasara gwamnati na da kashi biyar ne kacal na jarin. Nasiru Adamu Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ta gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Masu rare kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin taki haƙin dan adam. A yau za mu duba halin da ake ciki game da makudan kudaden dan Najeriya nan mai kamfanin Fahama Global Investment da suka makale a wasu bankunan Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Idan watakila mai sauraro zai iya tunawa a shirye-shiryenmu na baya, mun kawo muku labarin wani ɗan Najeriya mai suna Muhammad B. Alhassan, mai wani kamfanin hada-hadan man fetur da ake kira Fahama Global Investment. Muhammad, wanda ya kirara maido da kuɗaɗen hada-hadarsa gida da suka kai naira tiriliyan 17 daga ƙasashen Larabawa da Amurka da kuma Rasha zuwa wasu bankunan Najeriya. A shirin ƙarshe da muka kawo, mun ba ku labarin yadda tsohon ministan shari'a Abubakar Malami ya shigar da ƙara kotun tarayya ta Justice T.J. Ringim a Lagos, inda ya nemi a riƙe wannan maƙudan kuɗaɗe. A ƙarshe dai an karɓe ƙarar da miƙa ta ga sabon alƙali Peter Lupu, wanda ya kori ƙarar da nuna waɗanda suka shigar da ƙarar na tafiyar hawainiya wajen kawo hujjoji ko gudanar da shari'ar. Yanzu a tuna Muhammad B. Alhassan ya roƙi tsoho gwamnatin Buhari don sa baki hadda alwashin la'adar naira tiriliyan 3 don sa koma ƙudan kuɗin da ya ce yana da niyyar zuba su ne cikin tattalin arzikin Najeriya don raya ƙasa.
Wannan abin da ake zai taimakawa ƙasa. Ba wai an zo kuɗi ko da ce na zama ɗan Nijar ne ko na zama ɗan Ghana ko Cameroon ne. Ai na kawo kuɗi a Najeriya dole da akyale ne ya abin da zan yi. Balle ina ɗan Najeriya. Kuma na kawo wanda zan taimaka ma al'umma in taimaka ma kasa kuma me zai sa ana mun hasada ina ba ma kai na talauci ne kaga Nasir Muhammad baya ba kansa talauci Muhammad baya ba ma kansa kudi nan daga Allah ne to duk kudaden na tara su ko trillion sun kai trillion na dala dubu ne kudi na ai bai kai na karo na ko
ba Muhammad kudin naka ne suna da matukar yawa ba ta wajin irin waɗannan kudade masu yawan gaskiya
to ai baka san wannan ko ni tunda na tashi ban taba yin tunani cewa ban da naira daya na kaina amma abin da yake cikin zuciyata wallahi bana tunanin ni biliyoniya ne abin da tunka mutun da safe tunda ya kawo ga haka din kuma na tashi ayyukan da nayi ai cewa ya kamata a bani takardar yabo tunda ni dan gida ne hasada zai fada da Allah ne saboda haka ni yanzu nan abin da nake so shi Baba Buhari mutum ne aka san shi mai gaskiya yau yake sati 7 kenan na kawo maganan nan ma VOA kuma kuna taka rawan gani saboda haka ina roko mai girma Your Excellency a taimaka President Muhammadu Buhari a sake mun kudi na saboda Allah da girman kujerar da Allah ya baka kai ne daya a Najeriya zaka ce ayi kuma za a yi in ka ce kar a yi ba za a yi ba tunda Muhammadu bashi da laifi
jami'in kungiyar kwadago kuma shugaban wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama Comrade Nasir Kabir wanda ya tsagin daka dan fito da gaskiya a wannan lamari yayiwa wannan shiri bayanin halin da ake ciki a halin yanzu kan wannan takaddama
alhamdulillah kamar yadda ƴan Najeriya suka sani duk da VOA tana bibiyan wannan abu sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi wannan bayani da VOA ta yi ya kai ga an watsa wa duniya kuma wasu al'umma masu tausayi sun shigo inda muka tafi da lauyoyinmu muka samu akwai lauyan da shi ma ya ji cikin hikimar Ubangiji ya taimaka mun tafi mun yi tafiya Lagos babu a kirga an je an zauna da wato shi wanda ya wannan abu ko kuma in ce kotun da ta yi wannan abu mun je mu bincika to wannan ina mai tabbatar maka matsayin da aka ci shine kotu ta nuna cewa lalle wannan abu da gaske shi tsohon ministan wato shari'a malami ya shigo da wannan magana kuma wannan court order da Gojons ya fito to cikin hikimar Ubangiji akwai alƙalin da ba zan faɗi sunanta ba babba ce a ƙasar nan da ita ma ta taimaka da kuma wasu masu ruwa da tsaki an kai ga Allah ya bamu nasara mun ci mu nasara kotu ta kori wannan shari'a kuma ta ce lalle lalle wannan ba Allah a je a bashi kudin shi to abinda zai baka mamaki Alai Nasiru bayan mun dawo sai muka fara bi da court ruling din nan da aka samu lauyoyin mu suka rubuta bankuna to bankunan nan yau su ce gobe mu dawo GB har ya kai ga har sun ba ma shi Muhammad Bia Lasan wato activation form ya sassaka hannu ya cika ya basu wasu sun bude account din a ciki
eh Nasir Kabir kafin ma mu je nan wannan ya nuna an je kotun TJ Ringin a Lagos kenan aka gama da wannan maganar shari'ar kenan
abinda ke faruwa mun je kotun wato TJ Ringin an canja shi aka dauko wani alkali mai suna Justice Lifu to shi wannan Justice Lifu din shi yayin wannan shari'a kuma shi ya ba wa Muhammad Bia Lasan gaskiya cewa zahiri wannan wato shari'a gwamnati ta yi kuskure ba ta da gaskiya ciki Muhammad Bia Lasan shi yake da gaskiya saboda haka mun yi nasara to nasaran da muka yi ya umarci kuma kotuna a bankuna cewa su saka wa bawan Allah nan kudin shi to ina mai tabbatar maka har yanzu ba su sake kudin nan ba tunda muna bi bankunan nan wasu suna nuna cewa lalle lalle kudin nan an dan taba shi amma har yau ina ce ina ma maganar da muke da kai su ce za su tura gobe za su tura to har yanzu ba tura wannan kudi ba
ma'ana an je an tunkari bankunan kuma sun tabbatar da cewa akwai waɗannan ma'ajiyun kudaden sannan kudin ne ba a gamsu ba ko me ya faru
abin da ke faruwa shine mun tuntubi bankunan nan sai suka ce za su bude wannan account din abin da ke faruwa shine an kwashe kudin ne daga account ɗinsa sai aka je aka boye abin da muke cewa suspense account to wannan suspense account din duk bankunan da kaje ka samu sai su ce ma bari dai ayi hakuri za su tura wannan kudi wasu su kuma su ce ya bude account da su to wanda ya kai ga wasu bankunan ya ma karbi form zai bude account da su amma mafi yawanci wanda suka bude account din nan ina mai tabbatar maka sun ki su tura wannan kudi suna ta mana je ka dawo da shauransu saboda haka mu ba mu san menene nufin su ko mu san me suke a tunanin yi ba
wanzu ya nuna tsakanin ku ne da bankuna kenan kawai ya saura amma babu wata maganar shari'a
maganar shari'a kan mun yi nasara babu sauran maganar shari'a abinda ya rage shine bankunan nan su bada kudaden nan to kuma zargin da muke yi kamar yadda wasu labaran da muke samu duk da dai bamu tabbatar ko bamu gaskanta ba zargi ne amma muna ganin bankunan nan sun kwashi wasu kudade sun bada bashi wasu kuma sun kwashi wayannan kudade ya kai ga wasu ma suna zargin ita wato shi gwamnatin babban bankin Najeriya wato CBN da cewa da shi aka hada kai aka kwashi wannan kudin saboda in ka lura karan da shi malami ya kai ya nuna wa kotu ne cewa wannan kudi yana son lalle lalle a kwace su ne ya dawo hannun gwamnati to kaga wannan zaluncin ina ga shine da fara abin da suka yi niyan yi to cikin hikimar Ubangiji yanzu Allah zai kawo wato nasara mun yi nasara kotu ta kori wannan kara ta ce lalle lalle shi Muhammad Bia Lasan ya fi gwamnati gaskiya saboda haka kudin nan nashi ne tunda yana raye a ji a maida masa da kudin sa
amma takamaimai menene bankunan su ke faɗa kan kudin
To abinda ke faruwa mun tafi bankuna da dama wanda bankin Eco wanda su ne kadai bankin da muka san sun ba mu kulawa da kuma atake ma suka bude shi wato wannan account din nasa suka ce za su kuma ga yadda kudin nan suke su tura masa kayan sa to amma duk sauran bankunan kaman kaga GT nuna mana ma suke yi su ba su ma san inda wannan kudi yake ko ba su da ma masaniya wasu bankunan kuma su nuna mana cewa da kudin sa ya shigo daga waje wa tabbas sun tura wa wasu bankunan sa kaman su First Bank da shauran su duk sun tura mishi kudaden shi can saboda haka da muka tafi First Bank kuma abinda take nuna mana cewa mu dakata za su bincika ga yadda za a yi to ina mai tabbatar maka abinda muka gano shine wasa da hankali bankuna suke yi is either ko sun taba wannan kudi ne ko kuma akwai inda suka kai wannan kudi suke tsoron wato fito da shi wannan shine abinda ke faruwa yanzu
kuma da su kabir idan wannan abu ya ci gaba da wanzuwa ba tare da fitowar kudin nan ba me kuma kuke shirin idan tunda inda an baro kotu irin wannan al'amarin ya nuna sai an sake komawa fa
a gaskiyar magana shine mu tunda mu yi nasara a kotu muna jawo hankalin bankuna ne da su gaggawan sakarwa ban Allah nan kudaden sa idan ba haka ba ina mai tabbatar maka kungiyance za mu tara membobin mu kuma za mu tafi kowane banki a ciki za mu yi picketing in mu yi picketing kuma ina mai tabbatar maka za mu tabbatar da duk za mu tare wayannan bankuna za mu yi fito na fito da su su fito da wayannan kudade tunda mun lura da su aka hade kai
kuma me picketing
picketing shine mu fito mu yi zanga zanga a nan bankuna a mu dakatar da wasu ayyukan su mu tabbatar da cewa a wannan kudi ya fito saboda ai da muka koma kotu mun sanar musu cewa ga abin da ke faruwa a wanda ita a shi su lawyoyin aka ba su sharan je su rubuta wa bankunan nan lalle lalle saki wannan
masu raro da izinin Allah za mu ci gaba da jigiyar wannan batu domin jin yadda za ta kaya da bankunan da kudin ke jibge cikin su inda wasu suka bude mu ajiyin amma wasu har yanzu ke ci gaba da jan kafa abin da ya sauka kenan a shirinmu na wannan makon sai a biyo mako mai zuwa don jin wani sabon shirin yanzu a madadin Nasiru Adamu Kaya daga nan birnin Washington DC ni Sarfi Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya
to madalla Sarfilu sai dai kada kai nisa domin zaka kawo mana labarai amma a takaice
to Murtala a takaice a wani mataki da mutane da yawa ke yau kallon dama ce ta sauka illa da Turai ta yi wa Afirka a tarihi a watan Disamba da ya gabata Jamus ta mai wadda Najeriya wasu kayayyakin tarihi har 22 da aka wawashe lokacin mulkin mallaka amma bayan watanni biyar ana yin tambayoyi a Jamus kan ko masu kula da al'adu sun yi hikima wajen mayar da tagulla ta tarihi da ake kira Benin. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya rattaba hannu kan wata doka jiya Lahadi inda ta akaba wasu 'yan kasar Rasha 178 takunkumi ciki har alkalan kotun tsarin mulkin kasar na tsawon shekaru biyar. Takunkumin ya haɗa da rike kaddarori, hana kasuwanci da zirga-zirga da sauran matakai. Rasha ta harba jiragen sama marasa matuƙi na kama kazi da Iran ta kera a Ukraine cikin dare. Dan ganuwa da kuma lalata tsaren-tsaren samaniyar Ukraine da kuma harbin makamai masu linzami daga jirginta. Jiya Lahadi shugabannin Taliban a Afghanistan sun musanta rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya da ke cewa suna fuskantar gwagwarmayar iko a cikin gida da kuma kulla alaƙa mai ƙarfi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa. A cikin wata sanarwa da babban mai magana da yawun ƙungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya fitar. Yaya Allah wadai da rahoton da kwamitin bincike na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar a farkon wannan wata da ke cewa ba shi da tushe balle makama.
To masu saurare anan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can an jima kaɗan da hantsi ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya tsara shirin ya kuma ba da umarni kai har ma da injiniyar mu ta yanzu ne Murtala Faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalamu.